Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da warhaka. Yanzu ma Aisha Sule ce da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki daga nan sashin Hausa muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirinmu na hantsi yau Juma'a 28 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. Kamar yadda kuka ji a shirinmu na safe, an samu mutum na farko dauke da cutar coronavirus a Najeriya.
Yanzu haka an samu wani dan kasar Italiya da ya shigo da cutar daga kasar Italiya.
To, za ku ji cikakken wannan rahoto idan kun biyo mu. Muna nan kuma dauke da ci gaban tattaunawa da abokin aiki yayi da Dr. Musa Yahaya game da billar cutar coronavirus a Najeriya. Amma duk sai bayan mun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Nahiyar Afirka na shirin tunkarar yuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus, wadda kwararru suka yi gargadin cewa tana iya fin karfin tsarin lafiyar Afirka. Tuna dai aka samu bullar cutar a Masar da Algeria, kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi gargadi ji Alhamis cewa babu kasar da za ta dauka cewa ta fi karfin wannan cutar ta afka mata. Director hukumar ta WHO Ahanom Ghebreyesus ya ce,
"This virus does not respect borders."
Ya ce wannan cutar bata san wani kan iyaka ba, bata bambance jinsi ko kabila. Haka nan kuma babu ruwanta da karfin tattalin arzikin kasa. Yanzu ba ma batun hana cutar shiga kasarku ake ba, batun shin ko yaya za ku iya idan cutar ta shiga muku a kasa. Zuwa yanzu an fi samu mace-mace ne a wurare da ke da rashin ingantattun kayan jinya. Saboda haka muddin annobar cutar ta fantsama cikin Afirka, to sai wani ikon Allah. A cewar Dr. Natalie McDermott ta kwalejin King's College da ke London, wadda ta kara da cewa,
"It's an issue when it comes to managing other medical problems, so that means that people with
Dr. Natalie ta ce al'amarin zai ma haifar da matsala wajen jinyar sauran cututtukan. Ma'ana mutane masu fama da hawan jini da sauransu ba za su iya ganin likita cikin sauki ba. Sannan a hankali wannan zai haifar da ƙarin mace-mace. A halin da ake ciki kuma kafafen yaɗa labarai sun ce ma'aikatan lafiya ta Najeriya da kuma cibiyar hana yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC sun tabbatar cewa a karon farko an samu wani mutum dauke da wannan cutar a Najeriya. Muna dauke da ƙarin bayani kamar yadda kuka ji. Tsoron cutar ta coronavirus da kuma tasirin da za ta iya yi na haifar da fargaba kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki daya, inda darajar hannayen jari a kasuwar Dow Jones ta Amurka ta rikito da maki 1,191, wanda ba a taba ganin irin wannan babbar faduwar hannayen jari a rana guda ba a tarihin kasuwar. Haka zalika kasuwannin Standard & Poor Index da Nasdaq sun fadi da kashi 4%, wanda su ma rabon su fuskanci irin wannan faduwar tun shekaru 9 da suka gabata. Su ma kasuwannin hannayen jarin Turai ba su tsira ba, ganin yadda alƙaluman auna darajarsu suka nuna sun fadi fiye da kashi 3%. A halin da ake ciki kuma, shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Alhamis ya yi gargadin cewa a halin yanzu babu wata barazana da duniya ke fuskanta kamar yiwuwar bazuwar cutar ta coronavirus a wasu kasashe bayan China, duk da raguwar da yawan masu kamuwa da cutar ta yi a kasar China. Tedros Adhanom Ghebreyesus na WHO ya ga manema labarai a jawabinsa na mako-mako cewa abubuwan da ke faruwa a duniya dangane da wannan cutar na da daukar ba da tsoro matuƙa.
To, Ibrahim Garba na nan tafi da ƙarshen labaran. A karo na farko a Najeriya an samu bullar cutar coronavirus COVID-19 a Lagos, Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana.
Bayan da aka shafe makonni da dama ƴan Najeriya na fargaban barkewar cutar coronavirus a kasar, yanzu aka dai ma'aikatar lafiya ta Najeriya ta bada tabbacin cewa yanzu aka an samu wani dan kasar Italiya da ya shigo da cutar daga kasar Italiya a birnin Lagos. Wata sanarwa da ministan lafiya a Najeriya Dr. Oshagi Ehanari ya fitar a Juma'ar nan ya tabbatar da cewa an samu dan kasar ta Italiya da ya shigo Najeriya da cutar ta coronavirus da ta samo asali da kasar Spain. Shi dai wannan dan kasar ta Italiya yana aiki ne da wani kamfani da ke nan birnin Lagos, kuma ya shigo birnin Lagos ne a ranar 25 ga wannan wata na Fabrairu da muke ciki, bayan gudanar da bincike da ya shafi cututtuka ga dan kasar ta Italiya a asibitin birnin Lagos. Yanzu haka dai an kai shi wata cibiya da ke kula da cututtuka masu yaduwa a Najeriya da ke a nan Lagos. Sai dai kuma sanarwar ma'aikatar lafiya wanda ministan lafiyar ya sanya wa hannu la cewa dan kasar ta Italiya mai dauke da wannan cuta akwai alamu da ke nuna cewa cutar ba ta yi tsanani a jikinsa ba, kuma akwai alamun samun sauki. To ko ne mataki gwamnatin Najeriya ke dauka na ciwo kan wannan cuta? Ga dai babban jami'i da ke kula da cibiyar cututtuka masu yaduwa a Najeriya Dr. Chike Ehikwezu.
We're definitely going to invest what is needed to make a few facilities ready to host patients if we need to. Personal protective equipment, gloves, all the other things that we need to keep healthcare workers safe when they're managing patients.
Muna daukan matakan da suka dace da samar da kayayyakin aiki, kama daga kayayyakin bada kariya na hanci da ake sawa da kuma na safar hannu da ma'aikatan lafiya za su yi amfani da shi domin hana bazuwar cutar. Kuma ana kokarin samar da kudade domin yin maganin wannan cuta kamar da ake yi a sauran kasashe na duniya.
Efforts are going on at the moment as we to increase the strategic stockpile of medical countermeasures that we have as a country.
Dalilai jami'an lafiya suka yi kira ga 'yan Najeriya da su dinga daukan matakai na rigakafi da wanke hannu da kuma gujewa inda aka samu labarin barkewar wannan cuta ko kuma mai dauke da wannan cuta. Najeriya dai yana da dimbin 'yan kasar China da ke aiki a kasar a cibiyoyi da masana'antu daban-daban da ake da su a sassa daban-daban na Najeriya. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Allah ya kyauta a gaida Babangida da wannan rahoto. Ga Ibrahim ya dawo da karshen labaran.
To al'ummar yankin ruwan na Sudan ta Kudu na kukawa kan gurbata muhallinsu da yoyon mai ke yi, suna masu ruga kotu inda suka buƙaci miliyoyin daloli a matsayin diya. Lauyoyin da ke kare muradun al'ummar sun shigar da ƙara a kotun olin ƙasar, inda suke zargin manyan kamfanonin mai da kasa kula da bututun man su, waɗanda don haka suke ta yoyo da ma fashewa a lokuta da dama, suna gurɓata musu ƙasar noma da kuma ruwa. Suka ce gurɓata muhallin da man ke yi ya kai ga ɓarnar da ba za a iya wato gyarawa ba a yankin na ruwan, inda har haihuwar jarirai ake yi na ƙasa ko kuma ma a matsayin bakwanni, baya ga wasu mace-mace da dama da ake ta gani. Amurka ta fitar da wani gargaɗi jiya Alhamis na yiwuwar akai harin ta'addanci a wani otel a birnin Nairobi ƙasar Kenya. Ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Nairobi ya ce da yiwuwar wasu ƙungiyoyin ta'addanci na shirin kai hari a wani fitaccen otel a babban birnin ƙasar. Ofishin jakadancin bai bayyana sunan otel ɗin ba, to amma ya ce otel ɗin da na wato da baki ne ke yawan zuwa za a kai wannan harin. Fada na ƙara ƙazancewa a lardin Idlib na ƙasar Siriya, ta yadda ma shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ke kirarin cewa ƴan tawaye masu samun goyon bayan sojojin Turkiya sun sake kwato garin nan na Damascus mai matukar muhimmanci. Abubuwan da ke faruwa a yankin Idlib sun zama alheri gare mu, wasu sojojinmu uku sun yi shahada, Allah ya ji kansu. To amma a ɗaya ɓangaren kuma asarar da aka yi na da yawa, a cewar Erdogan a wani jawabinsa na jiya Alhamis. Rahotanni ma na nuna cewa ƴan tawayen Siriya tare da goyon bayan sojojin Turkiya na musamman masu tafa da bindigogin artillery sun sake kwace garin Sareqa jiya Alhamis. Wannan gari na arewa maso yammacin kasar wanda ke da muhimmanci ga duka bangarorin biyu na wata mahaddar wasu manyan hanyoyi ne biyu.
Ibrahim Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda muka yi muku alkawari ga ci gaban tattaunawa da Murtala Faruk Sanyin na yayi da Dr. Musa Yahaya akan ɓullar cutar coronavirus a Najeriya.
Cikin waɗannan lokutan kwana biyu nan kafin a samu wannan cuta, akwai mutane da yawa da ya cuɗanya da su, akwai mutane da yawa waɗanda kila gaisa da su da sauransu haka. So kaga matsala shi ne su waɗannan mutanen za su iya kamuwa da wannan cuta daga gare su, kuma suna iya yaɗawa ga waɗansu. Shi sa yake da mahimmanci a gano suwa da suwa bawan Allah nan ya haɗu da su sadda ya zo tun daga saukar shi har zuwa lokacin da aka bincike aka gano wannan cuta, so da su ma a keɓe su gefe guda, a kula da su, a tabbatar da cewa ba su karin sun kamu da wannan cuta daga gare shi, su ma ba su yaɗa ta a waɗansu da sauran jama'a ba.
Yanzu haka gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana nan tana kokarin gano waɗanda ya yi mu'amala da su domin watakila ɗaukar mataki a kai. To amma kawo yanzu ba a bayyana cewa an gano su ɗin ko kuma an fara ɗaukar mataki a kai ba, kuma yanzu ana shiga kusan rana ta uku. Ba ka ganin kamar an makara wurin ɗaukar wannan matakin ko mai na iya faruwa?
Lalle za a iya cewa da alamun cewa za an makara a kai, amma dai akwai dama da gwamnati za ta iya kokari ta ɗauki mataki a kai, saboda za a iya gano tun daga zuwan shi a Najeriya, tun daga airport har zuwa gidan shi da ya je, za a iya ko ba iya gano dukkan mutanen da ya yi mu'amala da su ba, za a iya gano waɗanda ya haɗu zu wani direba ne ya zo ya ɗauke shi, you know, da sauransu haka ne. Kuma da yake akwai rekod ne da mutane suka shigo cikin ƙasa, ko ba iya gano duka ba za a iya samo duk waɗanda ya yi mu'amala da su, saboda a kula da su a gani domin ba su tabbata in suna ɗauke da wannan ƙwayar cuta, to ba su baza ta ga sauran jama'a ba. Ana cikin kwana na uku, to amma dai kuma za ta yi ƙoƙari a iya yin abin da ya kamata domin a tabbatar da cewa an daƙile ko kuma an rage bazuwar wannan cuta ga sauran jama'a a cikin al'umma.
A daidai lokacin da kasashe musamman wanda suka ci gaba suke kokarin wato daukar tsauraran matakai musamman akan abin da ya shafi shige da ficen baki sakamakon barazanar wannan cuta ta coronavirus, ya zaka bayyana yadda yanayin yake a Najeriya yanzu musamman a dangane da abin da ya shafi shige da ficen baki musamman daga kasashen Turai a Najeriya da kuma wannan barazana ta wannan cuta?
To gaskiya kamar da ake faɗa shine hukuma dole su tashi sosai wajen tantance mutanen da ke shigowa cikin ƙasa, musamman mutanen da ke fitowa daga kasashen da aka samu wannan cututtuka. Duk waɗanda aka samu da alamun wannan cuta, kamar misalin zafin jiki, tari ko atishawa, you know, musamman dai zafin jiki, aka gani yanayin jikinsa yana da zafi, to kamata ya hukuma da keɓe su, a ware su guguda, a kula da su, a tabbatar da cewa ba wannan cutar suke ɗauke da ita ba. Idan ba haka ba, to ba fata muke ba, amma abin yana iya zama da illa babba, kuma ba wai kare ga kasashen jiragen sama ba, a'a har da wasu kafofi da mutane ke shigowa ta ƙasa ma daga waɗansu kasashe. Ya kamata hukuma ta ƙoƙari a ɗauki mataki na tantance mutanen da ke shigowa cikin ƙasa, musamman waɗanda aka gani suna da zafin jiki, a yi ƙoƙari a keɓe su, a tabbatar da cewa ba wannan cutar suke da ita ba bayan an yi bincike. In aka gano ba ita ba ce, to bayan waɗannan kwanakin da aka ɗauka ana duba su, ana lura da su, za a iya sallama su inda aka bincike ba aka gano ba cutar ba ce. To abin yana da nawaya sosai a kai hanyoyin shigowa Najeriya ta ƙasa, hanyoyin shigowa Najeriya ta sama, hanyoyin shigowa Najeriya ta ruwa. To duk kamata a ɗauki mataki akan waɗannan wurare, in dai ana so a tabbatar da cewa wannan cuta cutar wannan da aka samu wajen wannan mutum bata yadu ba ko kuma wasu da ke shigowa daga waɗannan kasashe da suka samu da wannan cuta ba su shigo mana da irin wannan cuta a cikin ƙasa Najeriya.
To a gaida Dr. Musa Yahaya ƙwararren likita da ke nan Amurka da wannan gudumawa da ka bayar Allah ya kyauta. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan. Karemu da zaman lafiya. Wannan shiri na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 17:25 da kuma 60. Ana kuma iya laluban mu akan shafukan mu na sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram dan tafka muhawara. Haka nan a koda yaushe aka iya ake bukata za a iya daliban shafukan mu na adireshin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga Hassan mai na kaina.
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A cikin shirin namu na yau, zamu duba halin koma baya da rikicin cikin gida da ya mamaye kungiyar Boko Haram a bangaren ISWAP. A babanan dai, jiragen yakin Najeriya na ci gaba da yin ruwan wuta a sansanonin mayakan na Boko Haram a zirin tafkin Chadi. A gefe ɗaya kuma sabanin da ke ci gaba da ruruwa tsakanin suya su mayakan na Boko Haram ya haddasa suna ci gaba da kashe kawunan su wanda kididdiga ya nuna cewa daga watan Janairun wannan shekara zuwa wannan lokaci da muke magana kimanin komandoji 25 ne suka rasa rayukansu a hannun sauran ƴan uwansu komandojin. To madalla domin tattauna wannan matsala a yau ina tare da wani gogaggen masanin Kabiru Adamu wanda da farko ya mana karin bayani idan ganin da abin da ya haddasa wannan rikici na cikin gida tsakanin kungiyar ta mayakan na ISWAP.
Matsala ce ta fahimtar wato aqidar da suke kokari su aiwatar wato kasar aqida ce tsatsaura wadda take da fahimta na musulunci daban. To kuma yawancin su abinda suke son su cimma shine kafa daula. To inda suke da dama sabani shine taya suke za a kafa daular. Wata kungiyar guda za ta ce kashe-kashe da ba a bambanta tsakanin musulmi ko wani iri ne da ma wayanda misali a cikin alkurani aka dauke su wayanda dai alkurani ya ambace su misali da Jew da sauransu. To yawancin su nan suke da sabani. To fahimta yadda muke da labari an ce a cikin komandojin akwai wayanda suke da kusan rashin yadda ake kashe-kashe ba tare da an bambanta ba tsakanin musulmai da wayanda ma wayanda na kira krista da sauransu. Ma'ana akwai wayanda ke fahimtar tunda Qur'ani kusan ya ba ma wayannan bangarori na jama'a wani muhimmanci to bai kamata a ringa kashe su ba. To fahimta da muke da shi ne cewa akwai cikin komandojin kungiyar wayanda suka nuna rashin yardar su da yadda ita kungiyar take kashe-kashen nan. To abin da ya kawo
idan kace kungiyar kana nufin kungiyar jama'atu ahlus sunna wal jihad ne ko kuma kungiyar Islamic State?
To ai in ka duba asalin wata jama'atul ahl sunnah da wato wal jihad ai daga cikin ta ne aka samu daular wato Islamic State wanda ke Africa ta yamma ma'ana yawancin komandojin kungiyoyin biyu asalin su guda kuma wanda ya kafa su mutum guda ne shi marigayi Mamman Yusuf to kusan dukkan su suna da irin wannan alaka kuma abinda ke da muhimmanci in muka diba ai wuri daya suke irin wannan gwagwarmayar kuma saboda tarwatsa su da sojojin rundunar sojan Najeriya ta yi da wannan runduna ta kasa da kasa wata multinational joint task force yanzu sun warwatsu kusan da ana da taswira wanda ya bambanta inda ita jama'atul ahl sunnah da wata wal jihad take da inda daular Islamic State a Africa ta yamma take to yanzu wannan taswira tunda an tarwatsa su kusan suna aiki
to amma wannan kashe-kashen da ya faru na baya-bayan nan a kungiyar JAS ne ko kuma kungiyar IS ne
a kurka fahimtar mu a kungiyar IS ne kuma jiya dinnan sai kashi wato da farko kashi na farko zace sai muka ga gahotan shi dan wato Muhammad Yusuf Albarnawa yake ko an fito da shi a wannan wato kafa wanda suke wallafa wato kafidin su wanda ake cewa Amak karo da farko an wallafa hoto ne yana rike da bindiga yana saye da irin kaki haka na sojoji wanda ake cewa conflict wato me muhimmancin wannan ita kanta wannan kashe-kashen da ka ambata bai na mu fahimta ba zai kasance iyaka ba ke nan a baya za mu ga irin wayannan gwagwarmaya tsakankanin su wanda har zai iya kai da kashe-kashe tsakankanin su ma'ana dai abin da nake son jaddada yanayi da ake ciki yanzu akwai matsala na shugabanci a cikin kungiyoyin duka biyu duk da yake akwai fahimtar da wayansu masana suke da shi wanda ni ma ina da shi na cewa kungiyar gudanar jama'atul ahl sunnah da wato wal jihad ita shekau ya riga ya rike madafinta shike rike da ita shi inda shugabanci to amma ɗayan kungiyar wato dalar Islamic State wanda ke Africa ta yamma lalle akwai matsala na shugabanci a cikin ta
amma to zan misali kana ga wannan matsala na su na cikin gida zai yi tasiri wurin rage karfin su
ya danganta matsalar da na tattara bayanai da tantance shi wanda ita rundunar wanda ita wato kasar Najeriya take da shi da wannan duna ta kasa da kasa take da shi ba zai ba ta dama ba ta amfana da irin wannan matsala da tana tattara bayanai tana amfani da shi yadda ya kamata to lalle dama ce wanda kuma da ta yi amfani da shi ta kai musu hari na wanda zai kai ga karshen kungiyar gaba
kuma ya amfani da su daga cikin su
a cikin tsari na gudanar da yaki da ta'addanci wannan dama da ake da shi na raba kawunan wayannan kungiyoyi wato hanya ce na yaki da ta'addanci wanda kuma ba mu amfani da shi to lalle da ana tattara bayanai ana amfani da shi da dama ce na yanzu a raba kawunan su kuma a yi amfani da shi wannan raba kawunan su din wayanda aka samu suka rungumi ko menene ma gwamnati za ta gabatar musu da shi wani lokaci dama ke za a ce za a ba su na yafuwa ko da abubuwa da yawa ne daga ciki to in har aka yi wannan din ana yi amfani da su taimaka wurin kawo karshen kungiyar
duba da cewar ita kungiyar ISWAP ta fallaye daga uwar kungiyar Boko Haram a hali yanzu za mu iya cewa ita ISWAP tana cikin rudani to menene halin da kungiyar jama'atu ahlu sunna li da wato jihad ta ba karshe ga take cikin halin yanzu ita ba ta da wani matsala halin yanzu ba an ballewa wannan daga cikin
a fahimtar mu ba ta da shi amma kuma a baya akwai lokacin da aka samu labarin cewa saboda irin bangaranci da kungiyar ta samu karfinta ya ragu ma'ana akwai magoya bayanta da yawa da mambobinta wanda ba su yarda da yadda take kashe-kashe ba bambantawa tsakanin jama'a to suna yawan barin kungiyar suna komawa kungiyar wato daular Islamic State wanda ke Africa
okay kafanin wannan gabanin wannan sabanin idan muka dauki kungiyar jama'atu ahlu sunna ta shekau da kungiyar ISWAP din nan misali a cikin su wacce ce tafi karfi da kuma tasiri
ya danganta yadda ka fuskanci abu ita kungiyar daular Islamic State wanda ke Africa ta yamma wato ISWAP kusan a baya-bayan nan ba ta da a cikin kudurinta na kafa wato ko sansani za a ce ko daula ta kauce ma wannan to amma ita kungiyar wato jama'atul ahl sunnah da wato wal jihad sai muka ga cewa ita tana da wannan wato kudurin na kafa daula to amma dukan saboda damar da yadda rundunar sojan Najeriya take gabatar da yakin sa dukan su babu wanda ya samu wannan dama to zai wuya misali ka fito ka ce wannan kungiyar ta fita tiri ko wannan ba ta tiri ba don dukan su saboda irin yaki da ake da su babu wanda ta iya kafa daular take da shi amma in muka yi amfani da yawan membobi da kuma yadda take suke ƙara yawa to muna iya cewa daular Islam daular Islamic State wadda ke Africa ta yi wato ISWAP ta fi samun wannan dama don bayanan da muka samu a baya-baya membobin Islamic State wadda suka baro yakin da ake a Syria da Iraq da hannun na Libya ma da kila Somalia lalle suna shigowa ita wannan kungiyar akasin waɗanda ke barin ita jama'atul al-Sunnah da wato jihad suna komawa wato
to kungiyar su duka biyu sai na suka samu kudaden aiwatar da wannan ta'addanci nasu
to lalle akwai bayanai da yawa ko kuma bincike wanda ya nuna na farko akwai irin wannan satan jama'a da ake dan karban kudin fansa akwai bayanai da ke nuna cewa lalle kungiyoyi kudaden su daga wayannan wato irin kudade ne na biyu akwai dama da suke da shi misali na dauke hanyoyi na sana'a wadda ake yi a irin wayannan yanki wato misali su da noma da sauransu ma'ana in kana dan kasuwa kana son ka bi hanya ko kana son ka yi sana'arka wani lokaci sai ka bayar da kudade wani lokaci da sanin ka wani lokaci ba da sanin ka ba ma'ana suna da wayanda suke tafiyar da irin wayannan ayyuka da hanyoyi suna karban kudade daga wurin su sannan akwai gudunmuwa wayanda mambobin suke bayarwa sannan kakkadebe duk da yake babu shedun wannan amma akwai bayanai wayanda ke nuna na karkashin kasa kenan wanda ke nuna cewa akwai kasashe na duniya wanda ke tallafa musu da kudi
da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro a madadin sashin Hausa na muryar Amurka sai kuma waɗanda suka bada gudumawa don ganin wannan shirin ya zo muku Hassan Maina kaina ke sallama da ku sai wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin
to an gaida Hassan Maina kaina yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuka aika mana ta wayar taho
Assalamu alaikum da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da nan ba kun jami'ar talak kasa kasar shiga Taraba hakika za mu nuna al'ajabi mu da mamaki mu da kuma wannan samu da aka yi na mutum Italiya da cutar coronavirus a birnin Lagos ganin cewa mu na Najeriya hakika hukumar lafiya muna da rauni a wurin kiwon lafiya idan aka ce wannan cutar ta bayyana a Najeriya abu ne mai matukar wahala a ce an shawo ka da cikin hanzari amma muna kira ga gwamnatin tarayya da hukumar lafiya na Najeriya da na jihohi da na karana hukumomi da su tashi tsaye su mai da hankali domin wannan cuta da take yaduwa a duniya kamar wutar daji in ta yaduwa a nan nasiyar mu ta Afirka ko a nan Najeriya ba karamar barna za ta yi da fatan Allah ya kawo mana sauƙin ta ya kuma yayi mana ita ya kawo ƙarshen ta baki ɗaya na gode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garbace da zanga kuje mu da kan ka ta kafin da tarawa biyu mun ka ci
to yanzu kuma kafin mu sallama ga Ibrahim da labarai a takaice
to a takaicen nahiyar Afirka na shirin tunkarar yuwar barkewar annobar cutar murar nan ta coronavirus wadda kurarru suka yi gargadin cewa tana ma iya fin karfin tsarin kiwon lafiyar nahiyar a halin da ake ciki kuma tsoron cutar nan ta coronavirus da kuma tasirin da ake fargabar za ta yi kan kasuwar hannayen jari da kuma kamfanoni a duniya baki daya ya sa darajar hannayen jari a kasuwar Dojans ta nan Amurka ta rikito da maki 1,191 wanda ba a taba ganin irin wannan babbar faduwa a hannayen wato ta hannayen jari a rana guda ba a tarihin kasuwar
To masu sauraro a nan za mu karkare shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da marece idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu da wani sabon shirin da karfe 4 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 3 kenan agogon Ghana yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyan mu na yau Jimmy Cook ni ce Aisha ta fule ke cewa ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya